الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Asabar 10 ga watan Ramadan Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436. Wannan rana ta yi daidai da 27 ga watan 6 shekara ta 2015 ta miladiya. Za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke a cikin azumi na Ramadan a wannan masallaci na Al-Qur'an mai albarka. Yau insha Allah zamu tashi aya ta 9 a cikin suratu Hud. Kafin mu fara amsa tambayoyi na yau, akwai wata qadiya da aka tayar akan bayanin da nayi akan jalsatul istiraha. Ina jin ajiya ne ko shekaran jiya? Ajiya ne, na'am. Cewar kasancewar daga cikin hujjojin da na kawo na malaman da suke cewar wannan jalsatul istiraha wato aiki ne wanda yake na jigilla, na bukata, na tabi'a, saboda haka ba aiki ne wanda za a mayar da shi sunna ba, saboda bukatar a yi ta, saboda girman nauyin jiki yasa aka yi ta, don haka ba za ta iya zamantowa sunna ba. Suka karfafa wannan ma'ana da cewa shi yasa ba a shar'anta mata zikiri ba. To shine akwai wani iradi, akwai wani tsokaci da ake kawowa akan wannan, shine aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idan a cikin ibada ne ai kamata yayi a ce asali ai koyi da shi, kamar yadda ita jalsatul istiraha take. Yace wannan haka ne, shine ka'ida. Amma idan aikin bai bayyana kan cewa an yi shi ne saboda bukatar, wato saboda wata ma'ana ta dabi'a ba, yanzu kamar alal misali kasancewarsa sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin kamar yadda ya zo a hadisin Wa'il ibn Hujr, yana sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, yace sannan ya zo musu a lokacin sanyi, sai ya same su suna lillibe, suna rike hannayen nasu a cikin rigunansu. To in sai a ce rike hannu a cikin riguna sunna ne? Idan lokacin sanyi ya zo, ko da baka jin sanyi, kaga ba za a ce sunna ba ne. Bayan kuma aiki ne wanda ya zo a cikin ibada. Saboda haka to wannan duk irin waɗannan ne, akwai ayyuka waɗanda za su zo wanda za su zamanto ma'qulatul ma'ana, an fahimci ma'anar da ke ciki. To idan wannan ma'anar tana nan, babu laifi a yi. Saboda haka idan mutum yana cikin sallah lokacin da yake jin sanyi, babu laifi ya sanya hannunsa akan hannun dama akan hagu a cikin kaya, ya lullube ba sai ya fitar da hannun a waje ba yanda sanyi zai dame shi. In yayi wannan, zai zamanto cewa yayi abu ne wanda yake maqulul ma'ana. Amma kasancewar wannan ta zamanto sunna daga cikin sunnonin sallah, to wannan wannan ba zahiri ba ne. Duk da yake aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, amma aiki ne wanda yake maqulul ma'ana. Dabi'a ce ta sa aka yi, halin yanayi ne ya sa aka yi. To ta wannan babin waɗannan malaman da suka ɗauki jalsatul istiraha ta wannan babin ta nan suka ɗauka. Amma kamar yadda kuka sani, matsala ce wacce take saɓani na malamai, akwai wanda suka ganta zahiri ce akan sunna, duk kuma wanda ya kace akan wannan babi inkari akansa. Wanda kuma ya ɗauke shi kan cewa wannan ba sunna ba ce, abu ne wanda aka yi saboda buƙatar sallah, shi ma babi inkari akansa. Yana daga cikin zalunci da waɗansu sukan yi, ko su ce dole ne sai an yi, ko kuma su ce wanda bai yi ba yayi sallah wacce take bata cika ba, yayi sallah ta bid'a. Wannan yana daga cikin kuskure wanda yake a bayyane. To sai wanda yake yayi ta da niyyar sunna, in yayi ta da cewa wannan tunda an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, bi ghadin nazar, ba tare da duba kan cewar bukata ce ta sa ko ba bukata ba, sunna ce, yayi ta akan wannan zai samu lada. Saboda yayi, saboda ya tabbata, dan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Sai dai kawai kokarin jam'i tsakanin ayyukan hadisai da suka zo daban-daban na malamai, shi yasa aka yi wannan sabani. Waɗanda suka kore bina'an akan yawan hadisai da suke nuna kan cewa bai yi ba. To wannan yace cewa ya samu labari cewa kwanan nan gidan hayarsa wanda yake Lagos mutanen sun zamar da shi hotel to yanzu sun kawo kudin haya yaya zan yi da shi tunda ana shan giya a wajen eh to baka da sultani ne akan gidan aka mai da shi hotel ba da izininka ba wajibi kada ka kai ikirari akan a domin ka karbi kudin hayar ka yarda da shi akan cewa kai kai ikirarin sa akan su mayar da shi hotel kuma in suka mayar da shi hotel wanda ake shan giya ake kawo mata banza ake kawo matan banza hakika wannan kudin haramun ne bai halatta ka ci shi ba bai halatta ka ci wannan kudi ba dole ne ka rabu da su ta hanyar ka bayar da su ga waɗanda suke mabukata ka bayar da su ga wanda suke mabukata dan kai tahallusi daga gare su ba sadaka bace tsira ne daga haram wajibi ne ka tsirtar da kanka daga haram kada ka ciyar da shi da wani wanda yake karkashin ka sannan kuma kai kokarin ka hana amma ya ci gaba da zama hotel domin ka kyale shi zaman to hotel kana da laifin abinda ake a wajen domin kai ikrari akan asaba ma Allah akan abinda kake da sultani akan ka gida naka ne kana da sultani akan ka dan haka wajibi sai ka hana shi idan haya ce ka bama mutum hayar gida sannan ya mayar da shi hotel to ya keta ka'idar hayar da ka bashi domin da ka bashi hayar zaka ga masa ga irin abin da zai yi akwai abin da ake kira al-ijaratu min al-batil ka bama mutum haya shi kuma ya bayar haya sharadin in ka bama mutum haya shi kuma ya bawa wani haya ya zamanto irin amfanin da kace yayi da gidan irin amfanin da wanda zai ba mu haya ya cancanta yayi da gidan kenan idan yayi amfani da gidan wanda shi baka jaza masa yayi wannan amfanin ba to alƙawarin kwangilar da kuka yi na hayar ka riga ta rubuce ijara ta riga ta zamanto batacciya sai ka kwace gidanka ka kamar masa da kudin hayarsa wannan shine abin da yake wajibi saboda haka ba tambayar me hukuncin kudin zakai ba tambayar ma tukuna shine ya halatta abinda kai ko bai halatta ba to abinda kai bai halatta ba saboda haka ko da ka tsarkake kudin kuma dole ka dawo ka warware wannan abinda aka yi na mayar da gidanka gidan hotel sannan menene hukuncin jinin bari an ce wai za a iya yin sallah saboda jinin cuta ne abinda yake akwai sabani tsakanin malamai amma kauli mafi rinjaye bazan tsananta wajen kawo khilaf ba mutum yana so ya ji khilaf din ya koma cikin karatunmu na izziya amma mafi ingancin magana ta malamai shine masabar Imam Ahmad a wannan babu shine ya hada aqwal na sahabbai da abinda yake mafi inganci shine cewar ana duba da wannan farin da aka yi idan yayin da mace ta yi bari abinda ya fita halittar mutum ta bayyana kamar alal misali akwai ɗan yatsu akwai kai akwai kafa to wannan jinin ya zamanto jinin biki za ta bar sallah kuma ta jira har kwana 40 shine iyakar ƙarshen muddarsa in bai kai kwana 40 ba a in ya wuce kwana 40 ya zamanto jinin rashin lafiya jinin istihaba hali na farko kenan hali na biyu ya zamanto gudan jini ne kawai ta zubar kawai ta ga gudan jini ne yana fita daga jikinta ciki ya zamanto ya zube to wannan jinin da ya fita ya zamanto jinin rashin lafiya ba jinin biki bane dan haka ba za ta bar sallah ba za ta ci gaba da sallah sai dai wajibi ne tayi alwala sabuwa ga kowace sallah ta farilla da zake ba za ta yi alwalar sallar ba za ta yi sallar la'asar da alwalar sallar azhar ba sai za ta dauki hukuncin mace mai istihaba kuma mijinta zai iya saduwa da ita azumi ba zai fada akan ta ba za ta ci gaba da azuminta saboda haka wannan shine tafsili shine abin da yake mafi rinjaye daga aqwali daga maganganu na malamai sabanin waɗanda suka ce mutlakan jini ne na biki ko da koyaya yake in dai tana da ciki jini ya zo jini ne wanda yake za ta ɗauke shi a hukuncin jinin al'ada za ta bar sallah kuma za ta bar azumi akwai dole ana yin wannan tafsili ɗin wanda yake shine mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace kakarsu ce ta rasu ana binta azumi amma ba mu san nawa ta bari ba gashi muna son murama mata yaya zamu to ai ana yin tafsil ba kawai daga mutum ya sha azumi in ya mutu za a rama masa ba akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu, wanda ya mutu akwai azumi a kansa waliyansa su ne mata azumi. To wannan akwai tafsil a ciki, amma tafsil din da yake mafi inganci shine idan azumin bakance ne to mutlakan za a yi mata azumi sawa'u yayi wasiya ko bai wasiya ba. Idan kuwa ba azumin idan azumin bakance ne, idan ku azumin kafara ne, idan azumin kafara ne kamar kafarar hadiya, kamar kafarar kisan kai bisa kuskure, kamar kafarar bihari wata biyu a jere, to wannan idan yayi wasiya shi ma wani daga cikin waliyansa zai yi mata. Waɗansu malamai kuma suka ce ba azumi za a yi masa ba, ciyarwa za a yi. Abinda yake mafi inganci shine a yi masa azumi din. A yi masa azumi idan an san da wannan azumin a kansa, musamman wato idan ya yi wasiya kenan. Idan kuma idan ku azumin Ramadan ne, to sai a duba a gani idan akwai uzuri, kamar alal misali rashin lafiya ne ya sa mutum bai yi azumin ba har Ramadan ya zo, ya sake zuwa ya hau kansa saboda rashin lafiya bai yi azumin ba, to a nan wajen Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin ahlul azab, suna da uzuri. Amma idan saboda girma ne, girman shekaru ya sanya shi baya iya azumin, domin rashin lafiya ana kaunar cewa zai warke ya rama, sai bai warke ba ajali ya zo. Idan ku girman shekaru ne ya kai inda ba zai iya azumi ba, ba a tsammanin zai iya yin azumi, to a nan wajen za a ciyar da miskini daya a kowace rana da bai yi azumi ba. Saboda haka kamar wannan ita kakarsu, in saboda girman shekaru ne, sai a kiyasta daga lokacin da ya zamanto ba ta azumi, sai a ciyar da dukkan ranakun da ta yi kafin rasuwarta. Don haka waɗanda suke da wato iyaye da kakanni masu girman shekaru, lallai su kula da hukuncin Allah dangane da azumi a kansu. Idan sun san cewar sun kai lokacin da ba ka iya azumi, to sai a rinka ciyarwa a kowace rana. Idan har suka mutu ba a yi ba, ba a ciyar ba, to bayan mutuwa su sai a ciyar. Wannan shine fatuwar malamai. An tambayi Imam Ahmad wani shi ma akan mahaifiyarsa da girman shekaru ya zo mata ta kasa azumi, bayan Ramadan ya zo ya same ta ba ta yi azumi ba, kuma bayan Ramadan din ta mutu ya ce a tara miskinai guda 30 a ciyar da su abinci har su koshi. Aka ce me za a ciyar da su, ya ce a haɗa musu gurasa da nama, gurasa da nama irin abin da yake tsakatsaki na yanda mutane suke cin abinci, tsakatsaki. Saboda haka in tsakatsaki ne kaga in nama za a je a siyo, in na tukuba ne ba tukuba mai tsada ba, ba kuma tukuba mai tsananin araha ba, ta yar baina-baina ta tsakiya a haɗa tare da gurasa ko da waina, domin wannan abinci ne, shi ne abinci da sai a ciyar da su, su ci su koshi, ci ɗaya a gayyace su mutum 30 su ci su tashi, azumin watan kenan gabaki ɗaya an rama mata. To saboda haka akwai wannan tafsil din, ya kamata su duba su gani idan ba su san iya kwanakin ba, kuma ta sifanta da sifar tsufa din, sai a yi kardado, domin yawanci an yadda da ka'idar yin kardado wato a yi kiyasi a kiyasta a ce ana jin iyaka waɗannan kwanakin su ne a kan mutum, wanda har za a nutsu a kan cewar an sauke nauyi tsakanin bawa da Allah. Wannan shine wajibin mutum ya yi taqdiri a nan wajen, saboda haka sai su zauna su yi taqdiri, su duba su gani su tuntuno da rayuwar tata, a shekarar kaza ai shekarar da aka yi kaza shekarar, har sai an kai ya zuwa ga adadi da yake rinjaye a kan zatonsu cewa shine haƙƙin da yake kanta, sai a ciyar da miskinai a maimakon waɗannan ranaku. Na'am. Na kafara idan bai yi wasiya ba, to shine malamai suka yi sabani. Mazhabar Malik ba za a yi masa ramuwa ba. Amma mazhabar Imam Ahmad kuma ita ce riwaya a mazhabar Imam Shafi'i da riwaya a mazhabar Imam Ahmad, ko yayi wasiya ko bai yi wasiya ba za a yi masa. Wanda yake wannan shine yafi dacewa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu ko yayi wasiya ko bai yi wasiya ba abin da tana kawo batun wasiya saboda wannan ishara ga wannan sabani domin maliki ya ce sai idan yayi wasiya in bai yi wasiya ba baya kan magadansa baya kan waliyansa sannan za a iya yin amfani da kwanaki kamar wata uku shida da sauransu wajen yin hukuncin jini ba a yin amfani da watanni wajen yin hukuncin jini kenan wajen jinin bari ba a yin hukunci da kwanai da watanni su ma kansu waɗanda suka faɗi watanni wajen masu cewar jinin da mace take gani lokacin ciki jinin haila ne shine suke bambanci idan wata uku ne ga iya kwanakin da za a ce jinin haila ne in ya ketare waɗannan kwanaki sai ya zama to jinin rashin lafiya in ya kai wata shida ga iya kwanakin kamar yadda malam mai akhbari ya kawo wannan a bisa kauli da cewa jinin da mace mai ciki take gani jinin haila ne wanda yake kauli ne mai rauni mafi rinjaye jinin da mace take gani yayin da take da ciki jinin rashin lafiya ne gabaki ɗayansa ba mutlakan mace mai ciki ba ta haila saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka fal yutalliqha tahiran aw hamila ya saki matarsa in ma tana da tsarki wa in ma tana da ciki kaga ya nuna cewa in mace tana da ciki ba yadda za a yi ta haila tunda ya hana a yi saki a cikin haila yace ya sake ta ko tana da tsarki ko tana da ciki saboda haka in tana da ciki kuwa ba yadda za a yi ta haila shi yasa yace a sake ta a lokacin mutlaqan saboda haka wannan hadisi ne da yake nafsi akan cewa mace mai haila mace mai ciki ba ta haila saboda haka wannan shine abin da ya raunana wannan kaulin na mazhaban malikiya to wannan tafsilin na watanni bina an gina shi ne akan cewar akwai lokacin akan cewar jinin da mace take gani lokacin da take da ciki yana iya daukan hukunci na kwanaki gurgurdan wato ana iya bashi hukuncin haila gurgurdan irin kwanakin da yake amma dangane da bari wannan bashi da alaka da kwanakin wata abinda ake tafsiri da shi shine abinda na ambata mana yanayin dan da aka haifa idan dan da aka haifa mai kamar mutum ne ba gudan jini ba kawai idan mai kamar mutum ne za a ba ma jinin hukuncin jinin biki domin ya zamanto tamkar haihuwa ce idan kuwa jini ne wanda yake gudan jini ko kuma tsoka-tsoka na nama haka diga-diga na tsokan nama shine ya fita daga jikin da kuma sauran jini da ya rinka bin wannan to wannan jinin rashin lafiya ne za ka dauke shi hukuncin istihaba wannan shine abin da yake mafi rinjaye Allahu ta'ala a'lam sannan wannan yace dan Allah ina neman karin bayani akan yin magana a bandaki sannan tunatar da ƴan uwa akan kallon alƙibla yayin da ake biyan bukata a bandaki yin magana a cikin bandaki a makruhi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bawali wani hadisin Abu Jahal wani yazo yayi masa sallama bai amsa masa ba sai daga baya ya bigi garu yayi taimama sannan ya amsa masa sallama yace na kina amsa maka ne domin na kina ambaci Allah a cikin wato halin najasa saboda sallama sunan Allah ne yake ambaci Allah da yayi masa sallama yayi raddin sallama a gare shi a cikin wannan hali saboda haka ne malamai suka dauka anan kan cewa makruhi ne mutum yayi magana yayin da yake biyan bukata akwai hadisi a cikin sunan Ibn Majah cewar mutane guda biyu da suka tafi suna tsuguno suna magana da juna Allah yana kin wannan hali da suke yi amma hadisin ba bai inganta ba a kafa hujja da shi hadisi ne wanda yake bai inganta ba za a iya kafa hujja da shi ba hadisin da ya inganta shine wannan hadisi na Abi Jaham wanda yake nuna karhancin a ambaci Allah a cikin wannan hali da ake ciki sabanin idan mutum yana wanka babu laifi yayi magana saboda hadisin Ummu Hani tazo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar fatihu Makka irfa Fatima bint Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta lullube shi da mayafi yana wanka a baya ita kuma ta lullube shi da mayafi umma hani ce masa sallama ya amsa mata sallamarsa yace me ke tafa da ke ya amsa mata sallama yace me ke tafa da ke ya umma hani tace dan dan uwana na ba ma wani kariya shi kuma ya ce sai ya halatta jininsa yace kad ajarna man ajarti ya umma hani duk wanda kika bashi kariya muwa mun bashi kariya ya umma hani duk yana wanka akai wannan magana saboda haka wannan ya nuna kan cewa babu laifi wajen wanka in a dakin wanka ne babu laifi ai magana amma yayin da mutum yake tsuguna ko bawali ko bayan gida kada yayi saboda wannan hadisi na Abu Jahab dangane da kuma wato kallon alqibla yayin da ake biyan bukata wannan hali ya zo a kansa idan a fili ne amma in a cikin bandaki ne babu laifi ko ina aka sanya shadda tana kallo in a cikin bandaki ne babu laifi saboda hadisin Abdullahi ibn Umar cewa na hau kan wani soran wani daki namu wato dakin Hafsa sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune akan tubali guda biyu yana fuskantar Sham ya juya ma alqibla baya yana biyan bukata saboda haka ya nuna kan cewar wannan ya halatta ayi in a cikin gida ne wannan shine fahimtar Abdullahi ibn Umar kuma shine abin da yake mafi inganci a bisa sabanin malamai akan wannan mas'ala malamai suna da kauli wajen guda tara Ash-Shawkani ya kawo su a cikin Nailul Awsar amma wannan shine mafi inganci bi idnillah wallahu ta'ala a'lam sai magana wannan tambayar sau uku tana zuwa ya kamata yau mu ansa ta duk da lokaci ya kure cewar dan Allah ina son ayi bayani mai gamsarwa akan yi wa kabari kwalliya domin na gama kabartunmu sai daukan ido suke yi da tiles da white stone kuma tambayar ta ta buga ta mai a computer ya turo ta saboda haka ya kamata lalle a amsa wannan tambayar eh wannan bai halatta ba kabari ba a kawata shi ba a yi masa zina ba a yi masa ado bai dace da abinda kabari ya kunsa ba na barin duniya da fuskantar lahira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin haka hadisin Jabir a cikin sahih Muslim ya zo cewa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qubur Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai farar kasa a jikin kabari wato alillufa kabari da farar kasa to farar kasa ma kenan ballantana a zo a sanya tayi malamai ma sun yi sabani akan alillube shi da yumbu ballantana a ce za a sanya masa suminti da farar kasa wannan bai halatta ba ya kuma hana salawatullahi wa salamuhu alai ay rubutu akan kabari rubutu akan kabari na naqsh wato bayan an gine shi sai kuma ay rubutu akan kabarin rubutu wanda yake rubutu na kan dutse to sai dai malamai sun yi saba to wannan dangane da gini bai halatta ba duk kasar da za a tara ma kabari iyakarta kasar da aka haƙe kabarin da shi kada a dauko wata kasa daban a ƙara daga kasar kabarin ake rufe kabarin babu laifi a tayar da shi a kewaye shi da abin da zai kiyaye shi dan a san kabari ne saboda kada wata ran a zo a keta alfarmar kabarin kuma yadda makabartunmu yanzu suke saboda kabar makabarta ta cika ana so ana neman fili da za a yi gunna wani idan ba a yi alama ba wani sai ya zo a kama haka har a je garin haka a je a saru wanda yake cikin kabarin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karya kashin wanda ya mutu bayan ya mutu kamar karya shi ne yana da rai ba ga an shiga cikin haƙƙinsa saboda haka yin abin da yake mala ya timmul wajibu illa bihi ne wajibi ba zai yiwu ba sai da shi shine ba zai yiwu a tsare alfarman wanda yake cikin kabarin ba sai an tabbatar da alamar kabarin to saboda haka babu laifi a sanya a dan yi masa dan tozo da abin da zai tsare shi a sa duwatsu da za su kewaye shi yanda zai nuna cewa wannan alamar kabari ne to haka dalika rubutu asali shine ba a son ai rubutu musamman rubutu wanda yake na alfahari na kawa da nuna kan cewa an san wannan dan da nuna fankama da cewa wannan kabarin wane ne dan kowa ya shigo makabartar ya san shi to shi ma wannan ya shine rubutun da aka hana amma malamai sun ce idan rubutu an yi ne dan a gane cewar wannan kabari ne na mutum ya gane cewa kabarin dan uwansa ne yanda zai gane shi babu laifi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya dutse a kabarin Uthman ibn Maf'un yace saboda na san kabarin dan uwana idan nazo saboda na gane kabarin dan uwana domin akwai bukatar mutun ya rinka zuwa ya tsaya akan kabarin dan uwansa ya masa sallama ya masa addu'a to idan wannan ba zai yi ba sai da rubutu kamar yanda yake yanzu in kace dutse zaka sa kowa zai iya sa irin wannan dutsen saboda haka idan kaje ba zaka iya ganewa ba to amma sai ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunshi ma'ana wanda wannan ma'anar shine tamyizi bambance kabarin to wannan tamyizi din idan zai yi da abin da bai kunshi ado da kawa da kabari din ba ya halatta saboda haka za a iya yi da wata yar alama mai sauki wanda yake za ta tsare kamar yadda waɗansu zaka ga suke yin su dan samu dan langalanga a rubuta cewa kabarin wane ne a dasa to shi ma kawai dan a sa sunan kabarin amma cewa ya mutu ranar kaza tarihi kaza duk wannan babu bukata akan sa duk abinda aka haratta shi lil haja ana iyakance shi da makanul haja ma ubiha lil haja يقتص ما أبيح ما أبيح للحاجة يقتصر ب تقدر بقدرها أبن دعك حال التاشي دم بكاتا تو أنا قدرتا دور قدنتا دور قدن أبن دي بيا بكاتا شيني أثنى شو أون كبريني ربوت تاريخي أبن دا ينا دك شو أون بكاتا باء بكاتا أثنى سو ذاك بعدي أن ربوت أون نبا kaje ka rubuta a cikin takarda a cikin littafi a gida ka aje ka san cewa garin da dan uwan ka ya rasu amma wajen ka gane kabarin babu laifi ka sanya amma idan aka ce za a yi da allo kamar yanda ake a kaburburan kirista to wannan malamai sun yi nassi akan karhancin sa kamar yanda yake a cikin ahkamul janaiz na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta masa haƙƙin kabarin sa saboda haka wannan shine bayani akan wannan dan haka wannan al'ada ba ta da kyau koyi da nasara ne koyi da nasara ne nasara su suke wannan shine idan mutum ya mutu za a yi masa ado a sanya shi a cikin katon akwati mai tsadatsiya a sanya masa kaya masu tsada bayan kuma an san duk zuwa zai ya zama turbaya su sha wahala su wata da watanni an aje gawa mutum yana tara kudi dan ya je yayi wannan ya dai daga cikin abin da yawa yake sa su suke musulunta domin in suka ga kan cewa musulmi an yi musu irin wannan su ga gashi nan suna kyan wahala sun wahala akan abin da ba shi da ma'ana to ai kamar ka ce ne zaka je ka binne mutum da kudi a cikin ya bar mai kudi ne to da ka sa shi da daloli a ciki da fanfan na ingila da nairori ka binne shi a ciki wa yake da bukata shi ma mutum yake da bukata zai ba mu mala'iku rashawa ne ba gara ma ka bar ma mutane ka bayar sadaka ba a maimakon sa wanda sadakar za ta amfane shi to wannan ya nuna wato irin abin da ke cikin wannan addini namu na wato na amfani da basira da hankali wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئة إن الذين كفروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
نعم. الله يجزي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. الله يجزي والله إذا إنك dan anama mutum rahama daga gare mu thumma naza'naha minhu sannan mu kulje ta daga gare shi mu dauke ta daga gare shi innahu la ya'usun kafur lalle shi mai tsananin yankewar kauna ne ga saukar rahama kafur mai yawan butulci ne wala in adaqnahu na'ama kuma idan muka dandana masa ni'ima بعد ضراء مسته باين شوتا ود تشافيشي لا يقولن ذهب السيئات عني والله سيئتي مونا نمحالي سنغشي دقاقرين إنه لفرح فخور لليشي مينون أنا نمفرن شكيني مينون مئين الفهر إلا الذين صبروا سيدي وأن دسكي حقري وأملوا الصالحات سك أيك تأيك نجري أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأن شما سوسفا تواد وأن ننسفوا في قداديو حقري دأيك فاليه أقي وتقافر من جرما أقريسو دكما لادا وانديك من جرما الله مدعوك تنسركي يا فتي واتو ميا جنسفوا في نتن أدم wanda babu mai tsira daga wannan sifar ce waɗanda Allah ya bayyana su ne masu tsira daga wannan sifa a barki sifa ta farko shine ɗabi'ar dan adam yayin da wato cuta ta yayin da rahama ta zo masa yayin da wato rahama ta kauce masa jin dadi abinda ake nufi da rahama shine sabubban rahama wato agurabin rahama asar wato asar dinta shine lafiya aminci wadata biyan bukata yayin da Allah ya bamu mutum sannan ya dauke ta sai ya manta da cewar Allah ne ya kawo ta sai ya yanke kauna kamar Ibrahim ba za ta taba saki samun sa ba kuma ya butulce ma Allah ba zai nuna godiya ba kan cewa dafa ina cikin dafa yanzu da nake cikin wahala dafa Allah yayi mun kaza yayi mun kaza yayi mun kaza saboda ka sai ya zamanto mai kauna mai fatan alheri mai fatan cewa gobe za ta fi yau mai fatan cewa wannan halin na wahala zai gushe Allah zai kawo wani abu mai kyau ya zamanto mai kauna ne ga Allah a'a sai ya zamanto wato mai yankewar kauna shi ko yankewar kauna kafirci ne dan mugustagato ga Allah mugustagato ga Allah kuwa kafirci ne domin mutum yana Allah yana zaton ka da kake da shi da bawa in kana zaton Allah zai maka alkhairi to Allah zai maka alkhairi tabbas in kana zaton kuwa ba abinda zai same ka sai sharri to ba za ka samu alheri ba sharri ne zai domin wannan hakika ce kauniya Allah ta'ala shine ya faɗa ana inda wanni abdi bi ina cikin zaton da bawa na yake da shi gare ni in kana zaton alkhairi da Allah haka zaka samu koyaushe alkhairi akwai wanda irin wannan halin ɗebewar haso take tsananta a gare shi kullun duk labarin alkhairi da aka kawo kullun yana cikin cewar a'a ai alherin nan da ake gani kawai faɗa ne ai akwai wata kulle-kulle da ake babu duk wannan shi kansa alherin da kuke gani duk bogi ne shiri ne akai wato akwai wata makida da ake yi mutane wannan rashin lafiya ce ta kwakwalwa mai irin wannan bashi da lafiya amma shi bai sani ba shi gani yake ya gano wani abu da sauran mutane ba su gano ba mutane gafalallu ne alhali ku shine yake da cuta da yake bukatar waraka to maganin wannan cutar shine illal ladina sabaru hakuri da aiki nagari hakuri shine zai sa ka jure ma wannan halin saboda kana kaunar faruwa alkhairi domin wannan shine hakuri mai ma'ana hakuri kana wato shine sauraron hukuncin Allah ma'ana hakuri kenan ka tsare ranka akan abinda ba ka so saboda sauraron hukuncin Allah na alkhairi yana nan tafi da kuma aiki nagari shine zai zamanto maka wasila tsani ya zuwa ga gaggawar gushewar abinda kake ciki na halin tsanani to shi yasa babu waɗanda suke da wannan in ba muminai ba dan su ne da suke da hakuri saboda Allah kuma su ne suke da ayyuka da suke zamanto musu tsani wajen samun karbuwa daga wajen Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin mumini abun mamaki al'amarinsa ga baki ɗaya alkhairi ne idan alkhairi ya same shi sai ya gode ma Allah wannan shi yafi alkhairi a gare shi in cuta ta same shi sai ya hakuri wannan shi yafi alkhairi a gare shi wannan baya kasancewa ga wani in ba ga mumini ba ayat da ta biyo baya kuma ita ce take nuna akasin wannan halin idan ni'ima ta zo bayan cuta sai ya manta da wato wannan cutar da ta zo masa sai ka jina cewa zahaba sayyi'atu anni ai wato mummunan hali ya tafi wato itikadin sa shine dama wannan abu ne wanda yake zai zo bashi da alaka da Allah juyin juya hali ne wani lokaci juyi yazo da kyau wani lokaci yazo ba da kyau to yanzu juyi yazo eh rashin kyan ne ya tafi mummunan hali ne ya tafi saboda haka dama ai dama abinda muke kauna yazo kenan babu alaka da Allah a cikin wannan yana tsananin farin ciki da abinda yazo masa na ni'ima yana alfahari akan mutane da kan cewar shi ya samu kaza ya samu kaza yana cika baki babu dangana abin ga Allah to shi ma wannan hali ne mummuna hali ne na kafirci hali ne na kafirai to waɗanda suke tsira daga wannan hali kawai su ne masu wannan sifa guda biyu sifar hakuri da sifar ayyuka nagari amma yanda sifar hakuri ta amfani wannan shine ya gane cewar wato hakuri da yayi akan cuta yayin da ta zo masa Allah madaukakin sarki yanzu ya kawo masa ni'ima bayan cutar Allah madaukakin sarki ya cika alƙawarin sa saboda haka sai ya zamanto mai godiya ga Allah akan cewar Allah ya ce in yayi hakuri zai ga nasara tare da shi inna ma'al usri yusra ya gaya masa haka ya yadda saboda haka ya ga wahala yayi hakuri akan ta gashi sauki ya zo kamar yanda Allah ya yi alƙawari sai ya zamanto mai godiya ga Allah wa aminu salihat kuma suka yi aiki nagari domin aiki nagari shine yake taimako wajen hakuri yayin da mutum yake ayyukan alkhairi yana taimaka masa cikin hakuri saboda ayyukan alkhairi kamar addu'a ce mutum yake kan Allah madaukakin sarki ya taimake shi wajen bin Allah ya yaye masa halin da yake ciki to sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin lada mai girma banda abinda mutum zai samu a rayuwar duniya shine ingancin mu'amala domin dukkan mutum a rayuwar duniya yana cikin halin imma yana cikin halin ni'ima wa imma yana cikin halin tsanani kuma waɗannan halaye ba sa rabuwa da kowa komai kudinka dole sai tsanani ya same ka ni'ima kuma za ta same ka komai mulkinka dole sai tsanani ya same ka ni'ima kuma ta same ka ku je ku zauna tare da masu mulki bayan sun gama mulkin nasu ku ji irin yadda suke shan magunguna don su bacci don hankalinsu ya kwanta kullum suna tare da likita idan da a cikin da mulki shine yake bada ni'ima ta dindindin to in ka je ka same su za su gaya maka cewa ba haka bane saboda haka kowa duk matsayinsa sai cuta sai rashin sai tsangwama da cuta da rashin daɗi ya same shi da mummunan hali saboda haka idan dai yanda zaka samu kyakkyawar mu'amala da kyakkyawan hali da mummunan hali shine ta wannan idan mummunan hali ya same ka kada ka zamanto mai yanke kauna kada ka zamanto mai butulci ga Allah ka manta da ni'imar da ya maka kai ka duba tsananin da kake ciki ba ka tuna baya ka ga halin ni'ima kuma da Allah ya maka ka zamanto a cikin wannan halin mai hakuri kana sauraron yayewa daga Allah idan halin kyau ya same ka kada ka zamanto mai alfahari kada ka zamanto mai fariya kada ka zamanto mai tinkaho mai tsaga hanci akan mutane kana ganin tamkar kai ne kai makanka arzikin ka zamanto mai godiya ga Allah ka dangana ni'ima ga Allah to abinda zai sanya ka zamanto haka shine hakuri da aiki nagari kun ga yawancin in Allah yana fadan abu yana togaciya na halin kafirai a cikin alkur'ani sai ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari amma nan wajen sai bai ambaci imanin ba sai ce illal ladina sabaru saboda duk wanda ya sifantu da wannan sifar ya tabbata mai imani wannan ayar ita ce kadai a cikin alkur'ani da aka ce illal ladina sabaru wa amilus salihat aka ambaci abinda yake wajibin imani sifa mulazima ga imani domin hakuri sifa ce mai lizimtar imani Allah ta'ala ya ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga aka ambaci hakuri a wajen waɗanda suke ake musu togaciya daga zamantowa cikin tababbu sune masu imani da ayyuka nagari aka ce masu wasicci masu yi majunan su wasicci da gaskiya masu yi majunan su wasicci da hakuri saboda ka sifar hakuri sifa ce mulazima ga sifar imani dan haka duk wanda yake da imani mumini amma kuma baya hakuri dan Allah to lallai imanin sa tawayayye ne dole sai ya samu hakuri sannan zai yi imani cikakke. Abin da ake nufi da hakuri kamar yadda koyaushe muke ambatawa shine habsun nafsi ala ma satra, tsare rai akan abin da bata so, ka tsare zuciyarka akan abin da zuciyar bata so, kana ne neman lada a wajen Allah, shine hakurin da ake saboda Allah. Baka jin daɗi amma ka tsare ranka saboda neman lada a wajen Allah akan wannan abin da ran naka baya so. To Allah ya yi musu alƙawarin abubuwa guda biyu, ita ce maghfira. Aka yi na kira akan maghfira ɗin litta'azimi, dan a girmama wannan gafarar wanda babu mai iya kawo ta sai Allah, shine yafewar zunubai, wanda yake sanya mutum ya zamanto cikin ni'ima. Domin da yawa daga cikin bala'i da yake zuwa ma mutum, mafi yawan bala'in da yake zuwa ma mutum saboda laifukan da yake aikatawa ne. To Allah ya bashi gafara, kaga bala'in sai ya kauce nan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, duk wata musiba da ta same ba wata musiba da ta same ku face saboda abinda hannuwanku suka yi tsururi. To yayin da Allah ya ba mutum gafara, to kaga mummunan tasirin zunuban da zai sanya musibu su zo mata Allah ya dauki. Sannan bayan wannan wa ajrun kabir, da lada wanda yake mai girma shine wanda baya yankewa ladan dake cikin aljanna, arzikin da babu kamarsa. Na'am.
وَلَعَلَّكَ تَعْرِفٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
الله جل وعلا يشي تو تيو كزمنتو ميبرن kai in tayi kai mai barin sashen abinda akai wahayi ya zuwa gare ka ne, ko kuma kirjinka mai takura da shi ne saboda an ya kulu saboda cewar su laula unzila alaihi kanzun, me yasa taska bata sauka gare shi ba, au jaa ma'ahu malak, ko mala'ika ya zo tare da shi. Innama anta nadir, kai ne gargadi ne kawai. Wallahu ala kulli shay'in wakil, Allah shine makiyayi akan komai. Wato inda Allah ta'ala yace wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin, wato da zaka ce makafire za a tashe ku bayan mutuwa, da sai su ce wannan sihiri ne mabayyani, da waɗanda suka kafir da sai su ce wannan sihiri ne mabayyani. To saboda wannan fadin shine Allah ta'ala yace to la Allah ka bar wani abu da aka yi wahayi gare ka wanda kafirai ba sa so ka rinka gaya musu don neman yarda su, saboda tsananin inkarinsu ya tsananta. Wato kada wani abu na inkarinsu ya sanya ka bar abin da ake yi, wannan inkari ne, kada wani abu ya sanya ka bar sashen abin da aka yi wahayi gare ka. Kada kuma ranka ta takura kan suna cewar me yasa ba a saukar da taskar arziki tare da shi ba, wato a saukar da dukiya ta rinka tafiya tare da shi duk inda ya tafi, ko kuma mala'ika ya zamanto tare da shi yana tsaye a kansa, ko ku imani ko mala'ika ya halaka ku, suna faɗan wannan. To dan wannan bai zo ba, kada zuciyarka ta takura. Wannan duba ga kwaɗayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan shiriyar mutane, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'mini, la'allaka halakar da kanka dan saboda basu zamanto muminai ba, wato kada ka halakar da kanka dan basu zamanto muminai ba, kada damuwa ta zo maka, yanda har damuwar za ta yi tasiri ka kai ga zuwa ga ka je ka mutu kana bakin ciki akan basu imani ba, kada kai haka, domin kai mai gargadi ne kawai. To wannan ayar ta zo ne a babin tasliya, a babin kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kan cewar kada ƙaryata wadda take maka ya sanya ka rinka damuwa da abin da aka saukar, har ka rinka jin bari ka bar faɗan wani abu wanda yake ba sa so su ji, to ko za ka bar wannan. Kada ka damu da neman yardarsu, kuma kada ka damu akan irin ƙalubalen da suke maka, suke cewa ba za mu imani da kai ba sai ka zo da taska tana tafiya tare da kai ko ina ko kuma ka zo da mala'ika yana tafiya tare da kai duk inda ka tafi wa'azi kada ka damu da wannan domin kai ba komai bane face mai gargadi wallahu ala kulli shay'in wakil Allah shine makiyayi akan kowa mai tsayuwa akan yayi masa hisabi kai ba hisabi za kai ba kai ba wanda aka tsora maka bin mu'minai ba wanda aka tsora maka tsayawa akan tabbatar da cewa mutane sun shirye bane na'am
am yaquluna ta'a qul fa'tu bi 'ashr suwarin mithlihi muftariyatin wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi
Allah yace am yaqulu naftara ko suna cewa ya kirkire shi ne wato ya kirkire alqur'ani abdamir yana komawa ya zuwa ga abinda akai wahayi ya zuwa gare shi ma yuha wajen fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka ma yuha ilayka abinda akai wahayi zuwa gare ka am yaqulu naftara to ko suna cewa ya kirkire abinda akai wahayin zuwa gare shi ne wato alqur'ani kul fa'tu bi ashri suwari ce ne musu ya rasulullah dan su san cewa wannan magana daga Allah take kai ma isarwa kake ka gaya musu fa'tu bi ashri suwari ku zo da surori guda goma mithlihi tamkarsa kwatankwacinsa wato kamarsa muftarayatin su ma kirkirarru wanda aka kirkiro ba wai wanda yake aka saukar da su na qur'ani ba kuma ku kirkiri na ku wad'u man istata'tum kuma ku kirayi wanda kuke sami iko min dunillahi ba Allah ba in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne akan fadin ku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kirar alqur'ani yayi ma'anar wad'u ai wa utlubu ku nemi duk wanda kuke so duk wanda kuke da iko akan sa ku neme shi yazo ya hada kai yazo ya taimaka muku yayi muku in ma wahayi ne kuke cewa zuwa akai aka koya masa kuma ku nemi wanda zai koya muku in ma aljanu ne kuke cewa sun gaya masa kuma ku nemi aljanun su gaya muku duk wanda za ku iya ku je ku neme shi babu kalubale kamar wannan duk wanda za ku iya ku je ku neme shi to shine sai Allah ya ce fa in lam yastajibu lakum to idan ba su amsa muku ba su wane ne waɗanda kuka nemi taimakon nasu da mutanen da aljanun in ba su amsa muku ba akan su taimaka muku ku zo da kamar alqur'ani fa alamu to ku sani annama unzila bi ilmillah cewa alqur'ani an saukar da shi da ilimin Allah ne wa alla ilaha illa huwa kuma cewar alqur'ani ya kunshi babu da kuma cewar babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah wanda ya saukar da shi fa hal antum muslimun to shin za ku musulunta wato kun buga kun ga ba zai yiwu ba to ku sani idan ba su ba ku amsa ba dan Allah wato tamkar Allah ya riga ya san cewa ba za su iya ba ai Allah ya riga ya ga musu ba za ku iya ba to da ke yanzu abin da ya saura me za ku yi ku je ku nemi taimako to kun buga wanda za ku nemi taimakon nasu ba su amsa muku ba su zo su hada kai da ku ku yi to yayin da suke ba su amsa muku ba in ba su amsa muku din nan ba to kusan babu wani abin da yake hakika shine illa abu daya cewa an saukar da shi da ilimin Allah Allah ya sani an saukar shine ya saukar da shi wato wahayi ne daga Allah da kuma cewar babu abin kuma ku sani cewar babu abin bautawa da gaskiya kai Allah domin idan da akwai wani ubangijin ba Allah ba da ya zo ya taimaka muku kun yi kalubale da Allah so da haka wannan ya isa ya tabbatar muku da tauhidi cewa kun buga kun rasa aljanu sun kasa mutane sun kasa iyayen gumakan aljanu sun kasa gumakan mutane ma sun kasa shi kansa shaydan din uban aljanu uban wanda duk ake bauta ma ya kasa saboda haka babu abin da ya rage illa abu daya cewa daga Allah yake kuma Allah nan babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi domin da da akwai wani Allah ba shi ba da ya zo ya ce maka muku dan a kalubalanci Allah dan a hada karfi a yaki da Allah tunda da yana da akwai shi da ya fa da ya hada kai da ku saboda haka kusancewa babu ko babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to in kun san haka fa hal antum muslimun za ku musulunta to idan ba ku musulunta ba kuwa to shine sai Allah ya ce man kana yuridu alhayatad dunya ba abinda zai hana ku musulunta sai dan san rayuwar duniya to in ku haka ne rayuwar duniya kuka fifita har take hana ku bayan kun ga gaskiya a bayyane an ce muku fa hal antum muslimun kuka ki kuka yafi rayuwar duniya to Allah ya ce man kana yuridu alhayatad dunya wanda duk yake nufin rayuwar duniya wazinataha da kawarta adon rayuwar duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha zamu cika masa ayyukansa a cikin ta wato dukkan abin da yake yake yi da yake dan duniyar ne to sai mu bashi dukkan abin da yake yi a duniyar anan ya ji dadin ta sakamakon ne ya ji dadi yayi taimako dan a ce yayi to a ce yayi a duniyar ya kafa foundation dan yace yana taimaka ma talakawa dan a fada akan cewa yayi to sai a ta fada a ta kwaroro a ta kwarmoto yayi ke duk a cika masa aikin nasa anan ni'imar ta su diye same ta anan wa hum fiha la yubhasun kuma su a cikin ta a cikin rayuwar duniyar la yubhasun ba a tawaye musu wani abu abinda suka nema na duniyar sai su same ta ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadancan waɗanda suka zamanto rayuwar duniya suke nufi su ne waɗanda ba su da wani abu a lahira face wutar jahannama wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a duniya di ya baci ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun kuma abinda suka kasance suna aikatawa ya zamanto ƙarya ne ba shi da tabbas ya zamanto zawali wato ba shi da hakika wannan shine sakamakon su Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar yana wa'azi ga wanda wato rayuwar duniya ta tsokane masa ido har yaki sallama ma al'amarin Allah ya musulunta domin sakon Allah kenan fa hal antum muslimun shin ba za ku zamanto masu musulunta ba ba kwa zamanto masu musulun masu mika wuya ga Allah ba wato ku yadda da sakon Allah ku sallama ma Allah to idan ku ba ku yi ba to ba wani abu ne zai hana ku yi ba sai rayuwar duniya to shine sai Allah ya faɗi karshen waɗanda rayuwar duniya ta tsokane musu ido wanda a cikin wannan akwai kira ga musulmi da kada rayuwar duniya ta tsokane musu ido Allah ta'ala yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawar kafirai a bayan kasa kada ya rude ka ya rasulullah da kuma mu'minai ma kada ku rudu da jujjuyawar kafirai a rayuwar duniya amma yanzu babban abin da yake tsokane ma musulmi ido kenan ta yaya za a yi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza mu kuma muna zaune haka mun manta da abin da muke mun manta da kan cewar babban abu a wajenmu shine yaya alakan mu take da Allah domin in alakan mu take kyau da Allah za mu samu duniyar ba wai za mu rasa ta ba amma duniyar da za mu samu tsatsarka amma yanzu duniyar da ake hankonan neman ta duniya ce fa mai irin wannan daukar da take tafa da ita irin daukar globalization duniya mai kawo wato miyagun al'adu miyagun cututtuka tashin hankali da rusa wato lafiyar duniyar baki ita kanta duniyar rusa lafiyar duniyar yawan ambaliyar ruwa yawan yaduwar hamada an sassare daji an yi abubuwa wanda yake rusa asalin lafiyar duniyar yanayin lafiyar duniyar shine yanzu ake kokarin ai magani yanzu ko kwanaki da suke taron G7 abinda suke faɗa kenan ko kan cewa ya kamata a zamanto da gaskiya ake yi wajen yaki da gurbatar yanayi to ci gaban jin dadin duniyar shi kansa jin dadin duniyar ma jin dadi ne wanda kafiran wannan zamani suka kawo shi mai kaiwa mai kai duniyar ya zuwa ga gurbacewa amma shine kuma ya tsoka ne mana ido to Allah ko ya ce kada wannan ya tsoka ne mana ido to Allah madaukakin sarki ya ce wanda duk ya zamanto manufarsa duniya ce kawai ba ruwansa da lahira to Allah zai cika masa abin da yake nema a nan duniyar cikakke ba tare da an tawaye masa komai ba man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha duk wanda yake son mai gaggawa ita ce duniya sai mu gaggauta masa a ciki abinda muke so shi ma sai abinda Allah ya so domin ba za ka samu sama da abinda Allah ya rubuta maka ba duk hankolanka duk sanka ga duniya ba za ka samu sama da arzikin da Allah ya rubuta maka ba amma in ku da lahira kake so to Allah madaukakin sarki sai ya rubanya maka ladanka to Allah madaukakin sarki kuma ya fadi karshen wanda yake rayuwar lahira ita ce kadai a gabansa Allah rayuwar duniya ita ce kadai a gabansa cewa bashi da rabo a lahira domin bai yadda da ita ba bai santa ba Allah ya kiyaye mu
aban kana ala bayyinatin
Allah ya ce a faman kana ala bayyinatin min rabbihi to yanzu wanda yake akan hujja mabayyaniya daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu kuma mai shaida daga ubangijin nasa yana biye da shi wa min qablihi kitabu musa kuma kafin wannan mai shaidar da yazo daga ubangijinsa akwai littafin annabi musa imaman wannan littafi jagora ne wa rahma kuma rahama ne ulaika yu'minuna bihi waɗanda suke da wannan sifa waɗanda suka tafi da wannan sifa sune suke imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man yakfur bihi min al-ahzabi wanda duk ya kafirce masa daga cikin wato daga kungiyoyin mutane sawa'un mushrikai ne ko budas ne ko hindus ne ko kirista ne ko yahudu ne ko ma menene fannaru mau'iduhu wuta ce makomarsa wuta ce ma'alkawartarsa fala taku fi miryatin minhu kada ka zamanto a cikin kokwanto akan wannan alqur'ani innahu alhaqqu min rabbika lallai gaskiya ne shi daga ubangijinka walakinna aktharan nasi la yu'minun amma sai dai mafiya yawan mutane ba sa imani abinda ake nufi da wanda yake akan wato hujja mabayyaniya daga ubangijinsa shine wanda yake akan fitra wato Allah ya sanya asalin halittar mutum bai taimaka masa ce yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan wani yaro ana haifarsa akan fitra in ka kyale shi addinin musulunci zai dauka iyayensa su ne suke gurbata fitra kuma annabi Allah madaukakin sarki yace a cikin hadisi qudsi khalaqtu ibadi kulluhum hunafa na halici bayi na gabaki ɗayan su hanifai wato masu karkata ga barin shirka masu tsayawa akan tauhidi to shine Allah yake tunatar da mu da wannan asalin halitta yanzu wanda yake akan wannan asalin fitrar kuma bayan fitrar sai ga mai shaida akan wannan fitrar ta zo daga Allah shine alqur'ani domin alqur'ani ya zo ya tabbatar da fitra ne kuma bayan ma wannan bayan alqur'anin ya hadu da fitra kuma ga mai yi ma alqur'anin shaida shine littafin da yazo kafin shi littafin annabi Musa wannan littafi wanda yake jagora ya yi limancin mutane ya zuwa ga rahamar Allah kuma rahama ce daga Allah ga waɗannan mutanen domin tutiyar bani Isra'il kenan har suke cewa su zababbin Allah ne saboda littafin da Allah ya sokar musu ya zamanto sanadiyar rahama a gare su to Allah ya ce waɗannan masu tsayuwa masu tabbata akan asalin fitra suna sune suke imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani. Wadansu suna fassara wannan ayar da cewa afaman kana ala bayyinatin min rabbih, da cewa ana nufin wadanda suke akan addinin Nasara, saboda yabon su yazo da yawa a cikin Al-Qur'ani, musamman wadanda suka zo a farkon saukar wahayi, kamar Waraqata ibn Nawfal da Dihya ibn Khalifat al-Kalbi. Dukkaninsu Larabawa ne kirista, amma suna daga cikin waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sakonsa. Amma Waraqata ibn Nawfal, tun kafin manzanci ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya dauki ransa. Shi ko Dihya ibn Khalifat al-Kalbi ya musulunta, mutum ne wanda yake Allah ya bashi kyakkyawar kama, har ma mala'ika Jibril ya kasance sau da yawa idan zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa a sifarsa ne, a hayarsa. To Allah ya ce afaman kana ala bayyinatin min rabbih, yanzu wanda yake akan hujja mabayyaniya daga ubangijinsa ya zamanto kamar wanda yake ba akan wannan hujja ba, kuma me shaida ya zo musu daga ubangijin shine Al-Qur'ani. Wa min qablihi, kuma kafin shi bayyana din da kafin shi Al-Qur'ani ya zo, kitabu Musa ya zo musu. Saboda sau da yawa Nasara suna dogaro da abin da ke cikin At-Taura, don haka ne ma suka hada shi zamanto Bible din su, Old Testament da New Testament. To yanzu sai yi daidai da waɗanda suke ba su, waɗanda suke ba sa kan wata hujja daga ubangijin su ne mushrikai, ba za su yi daidai ba. Wannan ita ma fassara ce ingantacca, wato cewar ulaika yu'minuna bi, waɗannan suna imani da shi. Shi yasa da yawa daga cikin Nasara suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun ga Siriya gabaki ɗayanta kirista ne, da duk Siriya ta musulunta. Libya da Algeria da Tunisia da gabaki ɗayansu nan ƙasashen kafirai ne, daular Rum ne. Daga cikinsu akwai Donatists, daga cikinsu akwai Orthodox, daga cikinsu akwai Catholics, gabaki ɗayansu musulunta suka yi. Babu sauran gurgudin kiristanci a wannan wurare. Haka zalika Misra, Misra gabaki ɗayanta kirista ce, amma har a yanzu kusan 80 cikin 100 na 'yan Misra musulmi ne. Saboda haka kirista wato su ne ula'ika yu'minuna bi, suna imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu waɗanda suke yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umomi babu kamar kirista. Har a yanzu ba waɗanda suke, babu kamar kirista a cikin yawan waɗanda suke yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan ayar tana da fuskoki da dama, daga cikin fuskar shine wannan cewa Allah yana yabon kirista ne waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ayar take gargadi ga rundunonin kafirai waɗanda suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yi musu narko. Duk wanda ya kafirta da shi, fannaru mawiduhu, to wuta ita ce a bar alkawari a gare shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyuha aw nasraniyuha thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Babu wanda zai ji sha'anina, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani daga cikin wannan al'umma ta da'awa, ko ba yahudi ko ba nasari, sannan ya ki imani da ni, face ya shiga wutar jahannama. Shine take wannan hadisin yana tabbatar da abinda wannan ayat take faɗa. To sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da yaqinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa kan cewa kada ya taba shakka a cikin Al-Qur'ani, kada ya taba kokonto a cikinsa. Hakika gaskiya ne daga ubangijinsa, sai dai mafiya yawan mutane ba sa imani. Saboda haka kada rashin imaninsu ya sanya masa wato kokonto, kada rashin imaninsu ya raunana yaqinin mu'mini, domin wannan sunnar Allah ce, mafiya yawan mutane ba sa imani. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا سببته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم اكشف علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.